bashin da yawancin bankuna suke bayarwa don sana'o'i da kasuwanci akwai riba a ciki. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kira da aminci su ƙara tabbata ga Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya. Bayan haka a yau Litinin 8 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1441 bayan hijira, wanda ya daidai da 29 ga watan Yuni 2020 miladiya, wasu ƴan uwa suka turo da tambaya akan irin bashin da bankuna waɗanda ba na musulunci ba suke bayarwa ga masu sana'o'i da kasuwanci don su haɓaka sana'o'in nan. Idan sun tashi mai yarda kuɗin, su ƙara da wani gwargwadon da bankin zai shirɗanta musu. Shin wannan ƙarin riba ne ko kuwa yaya abun yake? Waɗannan ƴan uwa sun haɗo da wani bayani na Dr. Ahmad Gumi, wanda ya yi akan matsalar amma ya halatta karɓa da mayar da kuɗin da ƙarin. Da da'awar cewa an raba riba ne tsakanin mai karɓar rancen da kuma bankin. A kan haka na rubuta wannan amsa. Amsa ta ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya hana riba, ya kuma faɗi sakamako da narko mai tsanani ga wanda ya cuta kansa cikin hada-hada da riba bayan bayani ya zo masa, domin yana cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce, waɗanda suke cin riba za su tashi a ranar alkiyama suna tambili, kamar wanda shedan ya buge shi sakamakon shafarsa da ya yi, saboda suna cewa wai ciniki kamar riba yake. To Allah dai ya halatta ciniki, ya kuma haramta cin riba. Wanda wa'azi ya zo masa daga Ubangijinsa sai ya halu, to zai riƙe duk abin da ya gabata. Lamarinsa kuma yana wurin Allah maɗaukakin sarki. Wanda ya koma kan harkar ribar kuwa, to waɗannan su ne ma'abota shiga wuta, za su daɗe kuma a cikinta. Allah yana mutsike albarkar kuɗin riba, amma kuma yana bunƙasa lada da yawa na dukiyar da aka fitar mata da sadaka. Allah baya son duk wani mai kafircewa ni'imominsa, sannan kuma mai saɓo. Suratul Baqara, Sura ta biyu kenan, aya ta 275 zuwa aya ta 276. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara da cewa, Allah maɗaukakin sarki yana cewa, ya ku waɗanda suka ba da gaskiya, ku ji tsoron Allah, ku kauce wa duk abin da ya yi ragowa na riba. Matuƙar dai ku mu'minai ne, idan ba ku aikata hakan ba, ba ku ƙaurace wa ribar ba, to ku sani akwai yaki na musamman daga Allah da manzansa akan ku. Amma in kun tuba sai ku tafi da uwar kudin ku. Ba ku zalunci kowa ba kuma ba a zalunce ku ba kuma. Sura ta 2 suratul Baqara aya ta 278 zuwa 279. A lokacin da aka yi hajjin bankwana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi huduba ga al'umma ya fada musu cewa ku sani na suke duk wata jahiliya farkon rubar ma da ran suke ita ce rubar da dan uwan mahaifina Abbas ibn Abdul Muttalib yake karba ya zo aka yi wa Muslim wannan rubar jahiliyar ita ce aka fi sani da rubar baki Sa'id ibn Aslam yace riba jahiliya tana kasancewa ne ta yadda wani yana bin wani baki zuwa wani lokaci idan lokacin ya zo sai ya ce da shi ko ka biya ko a kara maka wani abu idan ya biya a take shi kenan idan ba haka ba kuwa sai ya kara masa kudi ko kuma sai ya kara masa kudi akan abin da zai kawo na asali sannan ya dan daga masa kafa a lokacin dawo da kudin Malam Imam Malik ya kawo wannan a cikin muwatta mujalladi na biyu ta hadisi ne lamba ta 662 wannan ma ita ma su Abbas din da wasu masu hali suna yin irinta su ba da baki ga wasu mutane da nufin bayan sun biya kudin su karo wani abu idan za su dawo da kudin wani abun la'akari da masana rayuwar larabawa tun a jahiliya suka faɗa shi ne larabawa ba su ka karɓar baki don su biya bukatunsu na yau da gobe na ci da sha da sutura ba sun fi yin irin waɗannan rubar ƙarin kuɗi don kasuwanci Muhammad Hasnain Haikal ya kawo a cikin littafinsa mai suna Hayatu Muhammad shafi na 97 amsa ta biyu a dunkule ana kasa riba zuwa kashi uku kowace daga cikinsu kuma haram ne bisa haɗuwar malamai ga bayanin yadda suke ribar farko ita ce ribar nasi'a wato ribar jinkiri wannan ita ce ribar da take shiga kuɗi ko kayan abinci ta fuskar mutum zai sayi kamar kwano biyu na shinkafa a farkon shekara misali akan zai bayar da kwano biyu da rabi a ƙarshen shekara wannan rabin kwanan da zai ƙara shine riba wannan kuma ita ce ribar jinkiri wato ribar nasi'a da larabci haka ake kiranta Usama bin Zaid ya rawaito Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ribar jinkiri cikakkiyar ribar ce ya zo a Sahih al-Bukhari da Muslim an sa bambanci ne saboda ƙarin lokaci riba ta biyu kuma ita ce ribar fadl ita kuma wannan tana shiga jinsin abinci da kuɗi ta hanyar fifita wani akan wani wanda suke jinsi iri ɗaya misalin sababbin kuɗi da tsofaffi wani yake zai ba da sabuwar naira 1000 amma za a ba shi tsofaffin 1000 da ƙarin naira 100 ko zai ba da shinkafa ɗaya gwamnati kwano 2 akan za a ba shi 'yar gida kwano 3 waɗannan ƙare-ƙare su ne ribar ribar ta uku ribar baki wato ribar qurud tana da fuskoki da yawa daga ciki akwai wanda za a ba da baki da zimmar idan an kawo a kan lokaci shi kenan in kuma an zanta lokacin za a ƙara wani abu ko kuma tun lokacin da za a karɓi bashin a sanya sharaɗi cewa za a ƙara wani abu duk lokacin da za a dawo da kuɗin sanin wannan kashe-kashe yana da muhimmanci domin mutum ya kauce wa faɗawa cikin matsalolin riba amsa ta uku buɗe akaunt a banki abu ne mai matuƙar kyau a wannan zamanin musamman ma kuma a yanzu ta nan ake biyan albashi da sauran haƙoƙin mutum sai dai kurum wanda ya buɗe akaunt dole ya yi la'akari da jimillar wasu abubuwa abu na farko alaƙa tsakanin banki da wanda ya buɗe akaunt ta zuba kuɗi don ajiya alaƙa ce ta rance da bashi banki zai karɓi waɗannan kuɗi a matsayin bashi ko rance ba a matsayin ajiya ba ko da yake a baki ana faɗar kalmar ajiya amma a haƙiƙa rance ko baki ne hakanan duk kuɗin da banki zai ba wa mutum don ya juya ko ya biya wasu buƙatunsa su ma rance da baki ne wannan tabbatacce ne a tsarin ƙasa na biyu ba laifi mutum ya buɗe akaunt
sai dai kurum dole ya rika lura da duk wani karin kuɗi da bankin zai yi masa waɗanda ba shi ya ajiye ba. In ya ga irin waɗannan kuɗi zai iya ɗauka ya yi wa wani abin amfani ga al'umma, ya yi wani abin amfani ga al'ummar musulmi kamar hanyoyi, gyaran kwatoci da kwalbatoci, gina rijiyoyi da sauransu don amfanin al'umma baki ɗaya. Domin a ƙa'idar musulunci kuɗin haram ana maida su ne cikin baitul mali. Kamar yanzu da babu ita baitul malin sai a yi amfani ga al'ummar musulmi baki ɗaya. Amsa ta hudu, bankuna kala-kala ne, amma duk waɗanda ba na musulunci ba sun haɗa akan riba a karɓa da bayarwa. Wannan shi ne ra'ayin kunzumin malaman wannan zamani a duk duniya. A shekara ta 1907 miladiya, babban mai ba da fatawa ta Misra Sheikh Bakari As-Sadafi ya bayyana haramcin kuɗin ruwa. Haka nan a shekara ta 1943 miladiya, Sheikh Abdul Wahid ya daɗa maimaitawa. Haka ma Dr. Abu Zahra a shekara ta 1384 hijiriya, wanda ya daidai da shekara ta 1965 miladiya, malamai da masana tattalin arziki na musulunci da wanda ba na musulunci ba suka haɗu a gagarumin taron ƙarawa juna ilimi a Alƙahira, wato Majma'ul Buhutul Islamiyya. Bayan dogon bincike da tattaunawa suka tabbatar da cewa duk wani ƙari, wato interest a turanci, da za a ɗora a kan duk nau'ikan banki to ruba ce, irin wanda aka haramta a musulunci. Ba wani bambanci tsakanin abin da za a karɓaranci don a yi amfani yau da gobe, wanda a turanci suke cewa unproductive loan ko kuma loan for consumption, da kuma wanda za a karɓa don a juya su a kasuwanci, wato productive loan ko kuma investment loan ko kuma commercial loan da suke faɗa a turanci. Don haka ba sauran magana ga wanda ya fahimci addinin su yake kuma kishinsa. Don wani malami ya zo ya ce halal ne a ci bashin banki har a bada kuɗin ruwa. Wannan shi ne wanda aya za ta faɗa kansa cewa ma'ana kada ku ce ga abin da harasan ku suke siffatawa cewa wannan halal ne, wannan haram ne, don ku kirkiri ƙarya ga Allah Maɗaukakin Sarki. Hakika waɗanda suke kirkiro ƙarya ga Allah ba za su rabauta ba. Sura ta 16 aya ta 116 a cikin Alƙur'ani mai girma. An yi taron ƙarawa juna ilimi a Kuwait, wanda ya shafi wanda za a kafa bankunan musulunci a shekara ta 1403 hijiriya, wanda ya daidai da shekara ta 1983 miladiya. Su ma sun tabbatar da ƙarin bankin ruwa ne. Haka nan a taron ƙarawa juna ilimi da aka yi a shekara ta 1406 hijiriya, wanda ya daidai da 1985 miladiya, a majmu'ul fiqhi al-islami ko majmu'ul fiqhi al-islami an nana ta haka. A wannan shekara dai ta 1406 hijiriya, wanda ya daidai da 1985 miladiya, wani taron na hamshaƙan malaman duniya ƙarƙashin majalisul majma'ul fiqhi al-islami ya tabbatar da kasancewar kuɗin banki ruwa ne. Wasu ma manyan shehunnan azhar kamar su Sheikh Jadul Haq, Aliyu Jadul Haq da kuma Hassan Ma'mun da Aqiya duk sun tabbatar da haramcin wannan ƙarin bankin. Sai dai akwai wasu tsirarri malamai da suke ganin ƙarin da ake bawa bankuna ko suke bayarwa riba ce amma ta ɓoye, ribal khafi, ko kuma riba ce amma ta ɓoye. Akan haka suke ganin ba laifi mai ba da bashi ya karɓi wani abu na kuɗin. Wannan shi ne ra'ayin irin su Dr. Abdulraz As-Sanhuri. A wani gefe wasu suna ganin ai ba laifi a karɓa ko a bayar, zamani ne yazo da tsarin sai abu ai ai ta karbar bashi da kari kamar yadda wasu malaman suke gani irin su Sheikh Rashid Rida Sheikh Mahmud Shaltut haka nan Dr. Adawalibi da ya daita ba a Faransa a shekara ta 1951 miladiya ya tabbatar musu cewa shi auren sa bankuna ma'aikatu ne wato mu'assasa dan haka a ganin sa za a karbi kudin ruwa Abdul Jalil Isa shi ma ya faɗi irin haka a cikin wata takardar sa a shekara ta 1975 miladiya a shekara ta 1989 miladiya aka dada kawo maganar musamman a kasar Misra a wannan lokacin Dr. Muhammad Sayyid Bandawi ya zama babban mai bada fatawa na kasar Misra an tambaye shi a watan Fabrairu shekara ta 1989 miladiya sai ya tabbatar da karin banki cewa ruba ne amma bayan ɗan watanni da gwamnatin kasar Misra ta matsalamba sai ya canza fatawa ya dawo yana bada fatawa da halastin waɗannan ƙare-ƙare a cikin watan Satumba shekara ta 1989 miladiya kowa yayi mamakin wannan tale ko ta koma ne har yin hakan ya jawo manyan malamai a kasar Misra wasu yarda da wannan fatawa da za a halarta haram iri-iri ana gani ba sai suka rubuta nasu jawabin a shekara ta 1411 Hijiriya wanda ya daidai da shekara ta 1991 miladiya cewa ƙarin banki haram ne manyan bajiman malamai guda 33 suka sa hannu cewa ba su yarda da wancan kasassabar ba Sheikh Dr. Yusuf Al-Qardawi ya yi littafi guda da ya dada tabbatar da haramcin karba ko bayar da kudin ruwa ga bankuna a shekara ta 2001 miladiya ya kawo mulhakan bayanai wato attachment a turanci da za a hannun da manyan malamai duk suka yi a shekara ta 1965 miladiya wanda ya yi da shekara ta 1000 da ko kuma na ce da shekara ta 1991 miladiya ita ma bayanan da suka yi duk sun tabbatar da haramcin haka suka kuma yi Allah wadai da wancan yunkuri na biyu alaƙar haram zuwa halal da mutum mikira Sheikh Bandawi ya yi ya kuma kawo kwan-gaba-kwan bayan da mufi Sayyid Bandawi ya yi duk a cikin wannan littafin nasa sai dai abun mamaki duk wannan bai sa mutum wato Sheikh Bandawi ya janye ba tunda hukuma tana so wato kuma ta yarda da aikin da yake yi a ƙarshe sai da ya san yadda ya yi a shekara ta 1423 Hijiriya wanda ya daidai da shekara ta 2002 miladiya aka yi taron babbar cibiyar bincike ta addinin musulunci wato majmu'ul buhut al-islamiyya aka canza ra'ayi da aka tabbatar tun wato shekara ta 1965 miladiya aka kawo zancen cewa ba laifi a riƙa karɓar ruwan banki bayanai suna nuna cewa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya jaddada masa rahama yana da ra'ayin karɓar kudin ruwa da bayar da kudin ruwa a shekarar 1990 wata tattaunawa ta ɓarke tsakanin Dr. Tahiru Maigari wanda yake halarta karɓa kuma a bayar da Yahaya Tanko Dr. Yahaya Tanko kenan wanda yake haramtawa duka waɗannan malamai masu halartawa an san da su an kuma san abin da suke kafa hujja da shi ba mai ƙarfi ba ne kwata-kwata an kawo bayanin su ne don a faɗi irin abin da Annabi alaihi salatu Annabi Ibrahim ya faɗawa mahaifinsa cewa ya babana haƙiƙa bayanin ilimi ya zo mini wanda kai bai zo maka ba don haka ka bi ni don na shiryar da kai tafarki madidici wannan ya zo a cikin suratu Maryam aya ta 43 amsa ta 5 don haka batun cewa bashin da bankunan suke bayarwa don inganta sana'o'i wai za a iya karɓa ba komai da kuma cewa abinda mutum zai dawo da shi kaso ne na wato ribar da ya samu bayan aiki da ya juya kuɗin da ya yi wannan magana ba daidai ba ce ba ta kuma da tushe domin a lokacin da bankin yake ba da bankin yana bayarwa ne da nufin a ƙara masa biyar cikin ɗari a shekarar farko sannan a ci gaba da bada tara cikin ɗari a shekarun da za su zo a baya babu zancen wai a raba riba duk wanda ya san tsarin bankunan da ake da su wato conventional bank a turanci ba ta magana raba riba su a wurin su an rantsi kuɗin su idan an zo dawo da wannan kuɗin nasu dole a ƙaro musu abin da suka bukata to Imam Malik ya ce duk abin da ka bayar zuwa wani lokaci sai aka kawo maka shi da wani ƙari to wannan shi ne riba ya kawo wannan a cikin Imam Malik haka nan Imam Ibn al-Mundhir ya ce malamai sun haɗu wato al-ijma' akan cewa duk wanda ya bada bashi ya shirɗanta a ƙara masa wani abu ko a bashi wata kyauta matukar ya karɓi ƙarin to ruba ya karɓa ya kawo wannan cikin al-ijma' nasa shi Ibn al-Mundhir din mujalladi na 2 shafi na 578 wannan dai a bayyane ke cewa mutum ya bada wata kyauta ma wadda za a nema a wurinsa sakamakon karɓar bashin shi ma ruba ne to ina ga masu cewa a bayar ko a karɓa kuro bayan ga sharaɗin da bankunan suke sharɗantawa har ila yau ya kamata a gane ko da gwamnati ita a karan kanta bata sawa mutane kuɗin ruwa ba amma sai ta ba wa central bank kuɗin shi kuma a matsayin sannan ma'aikata mai zaman kanta ya ɗora wa mutane wani abu sannan ya saki kuɗin ga ƙananan bankuna su ma suka ɗora nasu wannan shi ma ruba ne gwamnati kuma ta yarda a zalunci mutane tana ji tana gani ba wani dalili da wani zai kawo na shari'a da zai halatta abin da su da kansu bankunan sun tabbatar da wato riba wato interest sun tabbatar da shi suke bayarwa a cikin amsa wata tambaya makamanciyar wannan an kawo yadda masu tsarin suka rubuta sharaɗin tsaro-tsaro a cikin yarjejeniyar su ina ganin babu laifi akan mu ɗauko daidai wancan bayanin mu kawo shi nan bayanin da suka yi a takardar wato application guideline ya nuna cewa akwai riba a cikin tsarin domin sun ce za a ɗora wa mutum kaso 5 a cikin 100 a shekarar farko wato zuwa watan Fabrairu na shekarar 2021 ma'ana duk wata mutum zai rika bada wato 42 cikin 100 a wannan shekarar shine 5 cikin wato 5% kenan ba kowane mutum ne zai yi la'akari da ana cirewa ba daga nan kuma mutum zai ci gaba da biyan kaso 9 cikin 100 duk shekara wato 75 ga bayanin da suka yi loan amount must match loan repayment and 5% till February 28, 2021 and 9% subsequently loan purpose irin wannan dabarar bankuna suke yi idan za su ba wa mutane bashi da ruwa ita jimlar 5% till da suka faɗa wadda ta ƙunshi rubar ba kowa ne zai yi la'akari da ita ba a nan kuma ƙari ne ga dai abin da suka faɗa wanda kuma bayan ya ga wannan sharaɗin ya daka ta bayanan wasu malamai cewa a karɓa ya halatta shi kenan ya ga zai iya lallai ya ga zai iya yin yaƙi da Allah maɗaukakin sarki shi yasa ga fili ga mai doki an ga ta 6 duk da wasu suna so su nuna wa mutane cewa bashin da ake karɓa wani haɗin gwiwa ne tsakanin banki da mai karɓar rance kowa zai samu kasonsa sakamakon aiki da juya kuɗin da aka yi wannan shi ma ƙaton kuskure ne yadda za a gane ba haɗin gwiwa ba ne tsakanin banki da mai karɓar rancen zai bayyana a bambance-bambancen da suke tsakanin mudaraba da musharaka wadda ita ce aka fi sani da haɗin gwiwa a ɓangaren kasuwanci da kuma yanayin wannan bashin da bankuna suke bayarwa ga kaɗan daga cikinsu na 1 bashin banki ana faɗar gwargwadon abin da za a bayar dangane da kuɗin da aka ranta bisa la'akari da lokacin da kuɗin za su zauna a hannun mutum kamar yadda aka ce 5 cikin 100 a shekara wannan fa ba ruwan bankin da yadda kasuwa ta kama an samu tumiki ba a samu ba ba ruwan su wannan zabanin mudaraba da bankunan musulunci ko mutane suke yi a daidaikun su ana raba riba ne ta hakika da aka samu ga ta a ƙasa ba ba wai ba bisa yadda suka daidaita haka nan in an samu asara tana cikin uwar kuɗi mai aiki ba zai samu wata asara ba sai dai in dukiyar ki ta halaka baki daya to sai shi ma ya yi hakuri ba zai samu ladan wahalar da ya sha ba na biyu alakar da take tsakanin mai karbar baki daga banki ba kamar alakar masu kafa kasuwanci take ba banki ba ruwan su da abin da mutum yake yi zai je ne ya juya abin da kansa amma ba bisa inuwar banki ba in ya ci riba shi ya jiyo in ban ci riba ba ma shi ya jiyo su dai za a ba su kudin su tare da wannan ƙarin a lokacin da suka sanya sabanin mudaraba ta yadda mai juya kuɗi ba zai biya komai ba don shi amintacce ne kuma duk abin da zai yi yana yin sa ne tare da yawun abokin harkar tasa wato wanda ya bada kuɗi dangane da masu zan siyo da mutane cewa abin da bankunan suke yi ba riba bane bari na kawo bayanin da imamu Fakhruddin Razi ya yi na ma'anar ribar jinkiri zan so mutum ya kwatanta da yanayin yadda bankuna suke bada baki ya gani malamin ya yi wannan bayani ne tun karni na 7 bayan hijira wato karni na 12 na Bature domin ya rasu a shekara ta 606 bayan hijira wanda ya daidai da shekara ta 1210 miladiya yana cewa ribar jinkiri ita ce ta shahara aka san ta sosai a jahiliya wato suna ba da kuɗi a kan sharaɗin duk wata za su karɓi wani gwargwado na kuɗi amma fa uwar kuɗin tana nan a kan mutum idan lokacin biya ya yi sai a nemi wanda ya karɓi bashin ya kawo uwar kuɗin idan kawowar ta ta'azzara sai su ƙara masa abin da zai riƙa biya sannan su ƙara masa lokaci wannan ita ce ribar da suka kasance suna yi a jahiliya Malam Arabi ya kawo a cikin Mafatihul Ghaib mujalladi na 7 shafi na 75 wannan ba shi ne halin yadda bankuna suke mu'amala ba ita ce kuma ribar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kenan kowa kuma ya ji shi cikin sahabbai cewa haramci an soke ta da irinta a musulunci idan wani tsari ba na musulunci bai zo da ita ba abin da zai hana a ce wannan haram ne a wajen Allah amsa ta 7 magana cewa kuɗin na kowa da kowa ne kamar kaso ne mutum zai samu na arzikin ƙasa don haka ba laifi a karɓa babu riba a ciki wannan shi ma dabara ce da sai wanda ba zai iya bambance dama da hagu ba shi kadai zai yarda da ita a musulunci an gina bashi akan ka'idar taimakawa da sauƙaƙawa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa maqsudin bashi shine a tallafa wa wanda aka bashi bashin da kokarin sa shi ya amfana amma ba manufar ba da bashi bace a ce za a karbi wani a maimakon sa ko a samu riba da wannan bashin ba Fatawul Kubra na Ibn Taymiyyah mujalladi na 6 shafi na 60 daidai Al-Arabi yana cewa fa inna maqsuda al-qabd irfaqul muqtarid wa naf'ihi laysa maqsudihi al-mu'awadatu wa riba idan da gaske ne kaso ne na kudin kasa za a ba wa mutane to a ba su mana kyauta ba sai sun dawo da su ba ko kuma a ba wa mutane bayan sun juya kuma su dawo da su yadda aka ba su ba karin ko anini amma a yi dabara a kara maka ribar 25 cikin 100 zuwa 30 wannan kam wanda ya fahimci addininsa kuma yake da kishin addinin ba zai yarda da wannan kasassaba ba wasu malamai da mazhabobi kamar Hanafiya da Hanbaliya suna bayanin cewa babu riba tsakanin mutum da bawansa saboda kai da kaya duk mallakar wuya ne wannan tsakanin bawa da ubangidansa kenan amma abin ba haka yake ba tsakanin misali ɗa da uba mata da miji wa da ƙani su waɗannan duk ruba tana iya shiga tsakanin su domin ya halatta su yi cinikayya tsakanin su ya halatta kuma wani ya ba wa wani bashi a tsakanin su ga wanda ya fahimci haka zai ga ashe tsakanin mutum da kasar sama riba za ta iya shiga ciki. Mun fahimci wannan, dan haka sai dai a sake wata dabara. Ba daidai bane ba kuma a ce wai ƙarin da mutum zai bayar kamar cin hanci ne ga wanda aka danne wa haƙƙi, sai ya bayar da cin hanci don haƙƙinsa ya fito. Wannan kiyasin ba shi da tushe. Wa aka matsanta wa sai ya karba, ko kuma ya matsantu ta yadda in bai karba ba zai shiga matsala, har da za a ce daidai yake da wanda aka danne wa haƙƙi, sai ya ba da rashawa zai fito. Wato dai ta wani bangaren so ake a ce ita gwamnati ba yadda za ta zuba ido tarwai, ko kuma na ce so ake a ce ita gwamnati ta yarda ta zuba ido tarwai ga babban bankin kasa da kuma kananan bankuna su cuci ƴan kasa, musulmi da waɗanda ba musulmi ba. A irin wannan tsarin ita gwamnatin ta halatta bada rashawar kenan ta nan bangare, san kuma ana ta kokarin a dakile rashawar da masu cinta. Wane irin abu ne wannan? Me zai hana a dabbaka tsarin da kowane musulmi zai yarda da shi dan ba wata shubha a cikin sa? Shugabannin babban bankin kasa suna da irin waɗannan tsare-tsaren da suka dace da musulunci a hannunsu. Abin da yake dada nuna cewa ashe wannan da ake son a kakaba wa musulmi ba shi kadai bane mafita. Akwai ingantacciya kuma gangariyar mafita da duk musulmi za su yi murna da ita. Sai a kawo ta muna jira. Hausa ta takwas, bashin da bankunan suke bayarwa da akwai ƙari da suke sharɗantawa, lallai sai an dawo da uwar kuɗin tare da shi. A wani lokacin ma sai su fara kwashe ƙarin tun farko, sannan a bar mutum da wahalar biyar uwar kuɗin. Shi ne mutum zai ga an bashi naira 100,000 amma kuma naira 85,000 misali aka danka masa a hannu ko suka shiga akawunt ɗinsa, sannan kuma a ce sai ya biya 100,000 har da wani abu. Abinda nake so a yi la'akari da shi shine a bayanin ma'anar riba ya gabata cewa ko kyauta ce ta gilma tsakanin mai bada bashi da wanda aka bawa, wannan kyautar ta zama riba. Sahabban Annabi alaihi salatu wassalam sun ja hankalinmu da mu kula da irin wannan. Abdullahi bin Salam ya faɗa wa Abu Burda, wanda yake ɗa ne ga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, cewa kai hankali domin kana kasar da riba ta yadu a cikinta. Idan kana bin wani kuɗi sai ya kawo maka kyautar mangala guda ta karmami, ko mangala guda ta alkama, ko ta ciyawa, to kada ka karba domin riba ce kurum. Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Wannan kadai ya isa ga mai kula da kaffa kaffa ya tsare kansa ya bar dimfarar ko tinkarar haram ta riba da wasu da sunan malanta suke son su jefa shi a ciki. Amsa ta tara, a musulunci ana ba wa mutum bashi ne tare da mutuntawa da tunani, ko da tunanin bashi da iko, don haka ake taimaka masa. Mai kuɗin zai samu ladan sadaka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Buraida bin Qusay, inda ya rawaito daga Annabi alaihi salatu wassalam, shi kuma yana cewa wanda ya bada bashi sai ya saurara wa wanda yake cikin tsanani, to zai samu ladan sadaka gwargwadon wannan kuɗin. Sai Buraida din ya zo yace, ya Rasulullah, na ji kamar ka ce zai samu ladan sadaka rubi biyu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, a'a, zai samu ladan sadaka gwargwadon kuɗi har lokacin biya ya zo. Idan lokacin biya ya zo kuma sai ya saurara mata, to zai samu ladan sadaka rubi biyu. Imam Ahmad ya kawo wannan a Musnad nasa, hadisi ne lamba ta 23,396. Haka Ibn Majah, hadisi ne lamba ta 2,418. Wannan shine tsarin musulunci, domin Allah madaukakin sarki ya ce duk irin abin da kuka ciyar to Allah ne zai mayar muku da shi, shine mafi alheri, mafi alkhairin masu ajirtawa. Amma abin ba haka yake a tsarin masu bankuna ba. Su a tunaninsu mai kuɗi ya yi haƙuri ya mayar da maitarsa, ya bawa mai karɓar baki kuɗinsa, ko kuma mai kuɗi ya yi haƙuri ya mayar da maitarsa ya bawa mai karɓar baki kuɗinsa. Don haka suke da tunanin wani abu da suke kira da sacrificing current consumption,
wato kai abaka ya fi kaza a kurki tunda shi bai ci ba bai kuma juya ba to kudin sa sai sun haifu shine suka kirkiro abubuwa hudu da suka gina kudin ruwa wato interest akan su sune na daya hayayyafar uwar kudi cost of capital a turanci suna kaddara cewa inda sun sa kudin a wani business din zai kawo musu gurgurdan kudi kaza sai a tawo mai karbar banki wannan kudin sai ya bayar da su na biyu kudaden karbar wato ko zai faru shine risk charge babu nan dan yarda da kaddara a wurin su sai an biya koda kuwa gangariyar masifa ce ta fadawa kudin daga Allah na uku kudin gudanarwa da biyan ma'aikata wato administrative charges a turanci na hudu biyan kudaden yiwuwar saukar darajar kudi ko hawa da saukar darajar kudi inflation shi ma wannan wata hanya ce ta zaluntar wanda aka bawa bashi tunda bashi ya karyar da darajar kudin ba in ma sun karye din to dan menene za a sa masa cewa lallai sai ya biya wani abu waɗannan kudade da tsarabe-tsarabe da aka kaddara su a kwakwalwa ana kasa su ne gurgudu kaɗan-kaɗan har su haɗu a dunkule su ba da gurgudun abin da za a bayar na kudin ruwan wanda shi ne jari da ake yi wa mutane a cikin bakin da ake bayarwa da sunan tallafin rage raɗaɗin annobar coronavirus ta yaya bayan ga abu a ilmance ya tabbata cewa ruba ne kudin ruwa ne sai wani ya koma bayan kujera ya ce kurum ya halatta babu la'akari da bin tsarin ilimi hamsa ta sha ɗaya duka malamai tun lokacin sahabbai kawo yanzu suna da ka'ida da take nuna wa mutum tsarin ruba ya gane ta ɓaro-ɓaro suna cewa duk bashin da ya jawo wani amfani to ruba ne kullu qalbin jarra naf'an fa huwa riba wannan duk da an ruwaito shi a matsayin hadisi amma bai inganta ba sai dai yana nan a sigar ka'ida da malamai suke amfani da ita a bayyane yake cewa akwai kari a cikin wannan bashin da duk bashin da bankunan suke bayarwa ko suke karba daga waɗanda suka karbi kuɗinsu to ta yaya wani zai zo yana zaune a kan kujera ya ce wannan bashin ba riba ba ne shi ya halatta shi hakanan kuma sakita ba gaira ba wani dalili ko wani abu na ilimi da ya nuna wa al'umma hamsa ta sha ɗaya abinda zai sa mutum ya ci bashin banki shine kamar larurar da za ta sa ya ci mushi Allah maɗaukakin sarki ya halatta a ci mushi ga wanda ya samu kansa a cikin larura da a misali zai iya mutuwa idan bai ci ba ko kuma wata matsananciyar bukata da take kama da larura ɗin to wannan shi aka halatta wa cin mushi da jini da sauransu shi ma fa Allah maɗaukakin sarki ya sa masa sharaɗai cewa ba mai neman haram ɗin ba bayan ga halal a gabansa ba kuma mai wuce gona da iri ba to ba shi da laifi kamar yadda ya kawo a cikin suratul baqara aya ta 173 da suratul an'am aya ta 145 da kuma suratul nahl aya ta 115 misali wanda aka kore shi daga gidan haya aka fito masa da kayansa da iyalansa waje gashi ba shi da wani wurin rabawa wannan zai a ce ya halarta ya karbi bashin banki don ya suturta iyalinsa wanda za a yi masa aiki mai haɗari na ceto rayuwarsa a asibiti ko wani cikin iyalansa amma ba shi da yadda zai yi sai ya siyo wancan bashin sai a ce ba komai akwai larura haka wanda aka dakatar daga karatu gashi zai yi asarar karatu mai tsada da ɗaukar lokaci sai a ce ba laifi ya karbi wannan bashin na banki amma ba yadda za a yi wanda zai yi kasuwanci ko zai bude hotel ko zai kara jari ko zai fara kasuwanci yana da yalwa da komai a kau da kai a ce ya je ya karba in aka ba shi wannan fatawa an saba wa Allah maɗaukakin sarki kuma an karya dokokinsa ɓaran amsa ta 12 mutum ya wadatu da kaɗan ɗin da yake samu ya biya masa alheri akan mai yawan da yake hange kawalwar miyaci a daidai wurin kuma akwai wutar jahannama mafi tsanani ma shi ne yaƙi da Allah da zai fara Imamu Razi ya haƙaito wani malami yana cewa ba wani daɗi ko amfani da ake samu ta hanyar haram ba sai Allah ya ajiye wata hanya da za a sami
wannan jin dadin ta hanyar halal wato face Allah madaukakin sarki ya ajiye wata hanya da za a samu wannan jin dadin ta hanyar halal da ya shar'anta fatuhul ghaib na arazi wato al-arabi qala ba'd al-ulama la ladhata wala manfa'a yusalu ilayha bi tariq al-haram illa wa ba'a Allah subhanahu wa ta'ala لتحصيل مثل ذلك تلك اللذة طريقا حلالا وسبيلا مشروعا شاور المؤتتي متانيس تاشي سدن لكي تكين زناؤي كدع رينا زناء دكا قنشرتا بنتنغا ترنكا يا فسار كبال عدن نيزوتيا عرجا قرأين سام قدي أبولس أمسا تشاء أكو abun mamaki duk manyan arewa masu mulki da ƴan siyasa gwamnonin arewa sanatocin arewa ƴan majalisar arewa da ma wasu malaman na arewa suna ta maganar aje a karbu wannan tallafi tare da sun san cewa akwai ruwa da ruba a ciki amma sun kasa tabbatar da abubuwa masu zuwa abu na daya nemo wa arewa haƙƙin mu na musulmi a wannan ƙasa duk shegantakar mai shegantaka ya san musulmi sun fi sauran bangarorin yawa amma na yuyu din tsiya ba shara a karkashin Ingila a kasashen Ingila da Faransa da Jamus duk sun yadda da a kafa bankunan musulunci kuma akwai tsare-tsaren bada banki akan tsari da komai banda waɗanda suka bude tagogi wato window a turanci na tsarin musulunci domin musulunci domin musulmi su samu biyan bukata cikin kwanciyar hankali amma a nan kasar muna da kowa da komai an kasa tabbatar da tsarin karba da bayar da banki ba tare da ruwa ba babban abin da ya dace inda gaske masu cewa a karbi irin wannan banki mai ruwa suke yi shine su tsaya a matsanta a bawo musulmi haƙƙinsu na banki ba ruwa amma zantan za a yi ba mu idan ba mu karba ba wasu za su karba wannan duk hujjar jahilai ƴan jari hujjar ce masu san sai kuɗi ta hanyar halal da haram waɗanda suka yarda da yaƙi yaƙi halal yaƙi haram dama annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa mana cewa zamani zai zo ko zai zo wa mutane mutum zai zamo bai damu da ta inda zai samu kuɗi ba ta hanyar halal sai ko haram ba ruwansa bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1954 irin wannan hanyar su da ta'amar gobe suke so a faɗa Allah ya kiyaye na biyu sun kasa su matsawa masu hali da arziki su fitar da zakka kamar yadda Allah madaukakin sarki da manzansa suka tsara amma ana ta zancen wai idan ba karɓo bashin bankin ba talauci zai sa a shigar da musulmi wani addinin daban bayan ga maganin talauci Allah ya nuna mana na cewa a fitar da ba da zakka yadda ya kamata amma irin wannan malaman sun yi burus ko sun yi burus da wannan harkar na uku akwai tsarin hukunci da wakati malaman sun ki su bude idanuwan masu hali da su rika yi sosai don rage matalauta a cikin al'umma na hudu ga hanyoyin sadaka nan su bude manya da ƙananan ma'aikatu da kokarin jan talakawa don su yi aiki da koya musu sana'o'i duk waɗannan an bar masu iko da hali na musulmin arewa musamman masu kuɗi da ƴan siyasa a baya an bar su a baya ba ta yi sai dai bauta da samari sai dai bautar da samari da sa su a jagaliyar siyasa da yi musu wahala kurum a ƙarshe wannan shine abin da ya bayyana a gare ni akan wannan tambaya ya kamata kuma a riƙa yi ana hattara mai hankali shine wanda yake sa lamarin addininsa a gaba wato a gaba da komai ba samun kuɗi da samun abin duniya su ɗauke masa tunanin lahirarsa ba sayyidina Umar yana cewa da karshe-karshen abin da ya sauka na alkur'ani akwai ayar riba annabi alaihi salatu wasalam ya rasu bai fassara mana ita filla-filla ba don haka ku bar cin riba sannan ku bar cin duk abin da akwai kokwanto a cikinsa ibnu majah ya kawo wannan hadisi mai lamba ta 2276 muna roƙon Allah ya azurta mu da samun halal da wadatuwa da shi ya raba mu da bin hanyar samun haram Allah ya kawo wa musulmin Najeriya mafita ta aminci a tattalin arziki da tsaro da duk sauran abubuwan kyautata rayuwa Allah ya kiyaye mana imanin mu ya kawo mana alheri da dukiya ta halal ta hanyoyin halal wallahu alam da ƙarshe ina jin hankalin mai sauraro cewa wannan farbutun babban malamin mu ne wato Professor Ahmad Murtala yake hafizahullahu ta'ala a inda ni mai karantowa ɗalibin sa Yusuf Jafar Talha Abu Hudhaifa na karantu tare da mai kula da na'ura engineer MACD muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu daga abin da muka saurara ali subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.